بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Asabar ce da daidai da 4 ga watan Ramadan, hijirana da shekara 1434, daidai da 13 ga watan July shekara ta 2013. Wannan shine kasan na 80 daidai daga cikin jerin giyar karatutukan tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muka yi watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Jama'a, muna cikin suratul Baqara, muna karkashin ainihin aya ta 158, a inda muka fara tattauna magana akan ta lokaci ya gure mana. Don haka malam, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Bismillahir rahmanir rahim.
Kamar yadda muka fara bayani a jiya, Allah Maɗaukakin Sarki ya aiko annabi Ibrahim da ɗanshi Ismail, ya turo su zuwa ga mutanen Makka. Suka gina Ka'aba kuma suka nuna mutane a irin yadda za a yi ibada ta aikin Hajji da Umara da sauran ibadoji waɗanda ake yi a wannan wuri mai tsarki. Amma bayan tsawon lokaci sai aka samu sauye-sauye saboda daɗewa da rabuwa da annabawa. Sannan an rinka samun shedanun malamai waɗanda suka rinka zuwa suna canza addini. To sa'annan kuma an samu jahilci da kuma son zuciya da suka shigo. Sakamakon haka Allah Maɗaukakin Sarki ya aiko da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin cika alkawarin da Allah ya yi wa annabi Ibrahim. Kamar yadda muka bayyana, annabi Muhammad ya zo sallallahu alaihi wa sallama ya rinka cewa ana da'watu abi Ibrahim. Addu'ar da babana Ibrahim ya rinka yi a garin nan yana cewa Allah ya aiko da wani wanda zai gyara addini, to ni ce wannan addu'a. Allahu akbar. Annabi ya zo ya samu barna ta yi yawa musamman a cikin ayyukan aikin Hajji da Umara. Aka rinka kawo gyare-gyare. Na daga cikin gyare-gyaren shi ne, mutanen jahiliya suna da aƙidoji mabambanta dangane da Safa da Marwa. Sakamakon haka Allah Maɗaukakin Sarki ya saukar da wannan aya a inda yake cewa inna Safa wal Marwa ta min sha'airillah, lallai Safa da Marwa na daga cikin wurare na bautar Allah. Faman hajjal baita, dan haka duk wanda ya ziyarci ɗakin Allah, awi itamara, ma'ana duk wanda ya ziyarci ɗakin Allah da nufin aikin Hajji ko Umra, fala junaha alaihi an yattawafa bihima, to babu laifi idan ya je ya yi tawafi, ya kewaya, ya yi ibadoji a wannan wuri na Safa da Marwa. Wa man tatawwa'a, wanda duk ya yi aikin Hajji ko Umara na tatawwu'i, ko kuma ya je wurin aikin Hajji na Umara na tatawwu'i sai ya yi sa'ayi wanda shi ma zai zama tatawwu'i kenan, fa inna Allaha shakirun alim, Allah mai godiya ne kuma Allah masani ne game da duk wanda ya bauta mishi. Wannan aya abinda take tabbatar mana shine Safa da Marwa na daga cikin wurare da ake bautawa Allah Maɗaukakin Sarki a lokacin aikin Hajji da Umra. Dan haka duk wanda ya je aikin Hajji ko Umra lallai ne ya tabbatar da cewa yayi dawafi a wannan wuri ko kuma yayi sa'i. Malam Ibn Kathirin yake cewa rawal Imam Ahmad an Urwata an Aisha ta qalat. Al-Imam Ahmad ya ruwaito daga Sayyidina Urwatu dan Zubair. Urwatu yace ya karbo daga Aisha wadda innashi ce tace, qultu nace da ainihin Urwa, ara'aita qaulallahi ta'ala, kai Urwatu me kake gani maganar Allah Maɗaukakin Sarki, menene fassarar wannan magana, inna Safa wal Marwa min sha'airillah, فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قلت معنى أنني ينزو ما لما تتكي قد قريوا دقوقي ورئلم الماجر انت ميككي غني فسر ونن آية سيأينه شيء عروى سيتي فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما. ني عبد نكي غني shine wannan aya tana nuna cewa babu laifi ga duk wanda bai kewaya bai sa'ayi bai safa da Marwa ba, abinda ni nake gari kin. Fa qalat Aisha, sai Aisha tace bi sama qulta ya ibn ukhti. Allah wadaran wannan fasara da kai ya kai dan yar uwata. Innaha law kanat alama awwaltaha alayhi, da a ce kamar yadda ka fassara ayar cewa tana nuna cewa ba lallai ne, wato babu laifi ga mutumin da bai yi safa da Marwa ba, da karatun yana hukunta haka ne, kanar da sai karatun ayar ya kasance fala junaha alaihi Allah ya tawafa bihima, da karatun haka zai zama a samu Allah, ma'ana ba zai zama kamar yadda ya zo cewa fala junaha alaihi an ya tawafa bihima ba, da sai zama babu laifi ga wanda bai yi tawafin ba. Walakinnaha innama unzilat anna al-ansara kanu qabla an yuslimu. Yanzu sai Aisha ta fara gaya mishi cewa abin da ya faru, mutanen Madina ne kafin su musulunta, kanu yuhilluna limanata at-taghiya, suna zuwa wurin wata gunkanya ta su mai suna Manatu, wanda wannan gunkanya ta su allati kanu ya'budunaha inda al-mushallal, wadda take a mushallal. Mushallal wani kauye ne tsakanin Makka zuwa Madina. To in suka baro Madina sai su tsaya a wurin wannan gunki tasu, sai su dauki harama aikin Hajji ko Umara. Wa kana man ahala laha yataharraju an yattawafa bis-Safa wal-Marwa. To duk wanda ya dauki harama a wurin wannan gunkanya sai ya rinka ganin cewa to laifi ne kuma yaje yayi Safa da Marwa. Fasa'alu an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, shine suka zo suka tambayi manzon Allah. Faqalu ya rasulullah, suka ce ya manzon Allah, inna kunna nataharraju an natawafa bis-Safa wal Marwa fil jahiliya, kafin mu musulunta lokacin da muke jahiliya muna kyamar zuwa Safa da Marwa mu yi ibada a lokacin Hajji ko Umara. Fa anzalallahu azza wa jalla, Aisha tace to shine sai Allah ya saukar da wannan aya cewa inna safa wal marwa min sha'airillah, lalle safa da marwa wurare ne na bautar Allah. Faman hajjal baita, dan haka duk wanda yaje ziyarar dakin Allah da nufin aikin hajji aw itamara ko da nufin umara, fala junaha alaihi an yattawafa bihima, babu laifi yaje yayi sa'ayi yayi ibada a wannan wuri. Kenan yanzu da ake cewa fala junaha alaihi din, abinda take nufi shine ana dauke laifin da su suke gani akwai ne, su suna ganin in an yi sa'ayi Safa da Marwa akwai laifi, sai ayar ta zo don ta bayyana cewa babu laifi. Amma ayar ba ta zo ne don ta nuna cewa yin Safa da Marwa ba dole bane. Wannan fassara da muka kawo ta Aisha, wadda ta dauko hadisin nan ta fassara ayar nan, na daga cikin dalilai da ke nuna ba za a iya fassara Qur'ani da Larabci ba, saboda Urwatu ya dubi Larabcin ne ya fassara sai ya kuskure. Hakanan mun taba kawowa ba ɗaya ba ba biyu ba, a inda wani sahabi shi ma yayi kokarin fassara wata aya ta Alqur'ani da Larabci sai yayi kuskure, haka tarin wasu sahabbai suka yi kokarin fassara wasu ayoyi da Larabci sai suka yi kuskure. Sahabi ne yaji Allah madaukakin sarki yana cewa fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadu minal khaytil aswadu minal fajri thumma atimu siyama ila lillahi, ma'ana yaji Allah yana cewa da daddare dare rakin azumi ku yi ta ci ku yi ta sha har sai kun iya bambanta farin zare daga bakin zare. To shi sai yaji bakin zare Larabci ne, farin zare Larabci ne, sai nemo baki da farin zare, sai yasa sai kulla kansa daki ya ci gaba da cin abinci har sai da gari ya waye, shi da kanshi sai zuciyar shi ta karanta mai bai daidai ba, da yaje ga yawa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ya samu bakin zare da farin zare ya sa a karkashin matashin kanshi, yana ta jiran har sai ya iya ganin wannan fari ne wannan baki ne zai daina cin abinci, har sai da Annabi ya raha ya ce mishi lallai matashin kan naka yana da tsawo. Domin abinda ake nufi da bakin zare shine duhun dare, abinda ake nufi da farin zare shine hasken alfijir. To in ya zama kana da matashin kan da zai iya rufe duhun dare, ya kuma ainihin rufe hasken alfijir, kaga matashin kanka na da tsawo. Da yawa a yanzu daga cikin waɗanda muke jin suna tafsirin alqur'ani a gidajen radio da manyan masallatai da wurare, da waɗanda suke hawa minbare na wa'azozin ƙasa da sauransu, galibi sai mu ji da larabci suke fassara alqur'ani. Shine za a yi ta jawo mishi aya, yi ta fassarawa. Ba zai tsaya yana ɗibo hadisan manzon Allah suna taimaka mishi wajen fassara tana fitowa ba. Kuma wannan irin fassara ita ce aka saba da ita a ƙasar nan. Shi yasa za ka ga galibin fassara irin wadda muke anan sai a ga ya za a ce an kwana ɗaya an kwana biyu a aya ɗaya, a halin ga wani nan a wuni ɗaya shi ya yi aya 30. Saboda da larabci yake fassarawa kawai, karantawa ake kawai yake fassarawa. Amma kowace aya a Qur'ani akwai wata aya wadda ta zo domin ta fassara ta, ko kuma akwai wani hadisi na annabi da ya zo domin ya fassara shi, ko kuma akwai wata magana daga wani malami cikin malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai wadda suka fassara. Abin da yake wajibi a kanka, ba wai an so ba, a wajibi ne a kanka kafin ka yi tafsirin wannan ayar sai ka je ka binciko waɗannan jawabai. Za ka zo ka buɗe ka karanta wa mutane ne a littafi, za ka rubuto ne ka zo kana karantawa. Amma ba zai yiwu ba irin abin da ‘yan uwanmu malamai ahlus sunna suke su hau minbarin ƙasa a yi ta kwararo maka aya kana ta fassara ta da larabci, ba ka ɗibo wasu hadisai na annabi kana fassara. Wannan tafsiri na ‘yan bid'a ne, ku tuba ku bari. Wajibi ne sai an fassara alqur'ani da alqur'ani, ko a fassara alqur'ani da sunna, ko a fassara alqur'ani da wata magana daga cikin maganganun magabata, wanda babu wata aya kaf a cikin alqur'ani wadda za ta rasa ɗayan waɗannan abubuwan guda uku. Je kaka samu tafsirin Ibnu Jarir al-Tabari, je kaka samu tafsirin Ibnu Kathir, je kaka samu tafsirin Abdurrahman ibn Abi Hatim, je kaka samu tafsirai da manyan malamai suka rubuta irin su Bagawi da irin su Abu Sa'ud da makamantansu, za ka ga waɗannan irin maganganu. To sai ka ce ba ka da lokacin da za ka yi nazari, to ba ka cancanta ka yi tafsirin ba kenan. Ma'ana ba ka da lokacin lesson plan. Ina waɗanda suka yi colleges of education, ina waɗanda suka yi teachers colleges, kai ka san cewa a doka ne za ka karantar da darasi ko da na minti 20 ne. To sai ka yi lesson plan, sai ka tsara ya ka tsara za ka yi wa yara note, ya tsarin assignment ya kaza, har yadda in supervisor ya zo zai yi nazari ya ga kana gudanar da abin. Haka karatuttuka na addinin musulunci dole ne ka samarwa da kanka lokaci ka bincika sa'annan ka tace abinda za ka zo ka gabatarwa da jama'a. Daga ƙarshe ka dogara ga Allah madaukakin sarki. Amma bai yiwa a karanto maka aya kawai fawailul musallina ka ce azaba ta tabbata ga masallata, alladhina hum an salatihim sahun, waɗanda suke rafkanuwa a cikin sallah. Shikenan sai a to dazumin yi rafkanuwa a sallah azhar da mu ake kenan ala gafata malam. Ko kuwa to amma sai malam yace bari ku ji abin da malamai suka ce, ga hadisi kaza, ga shiga shine zai taimaka mun in ajin dadin ana fassara mana alqur'ani. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Saboda haka sai ainihin wato as-sayyida Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda, sai ta bayyana wa wannan almajiri nata kuma ɗanata cewa wannan fassara wadda kai da larabci ce kai ta, ka dubi doren larabcin ne, kuma inda yadda ka faɗan nan haka ne ma a larabcin ma ka yi kuskure, da akwai abin da ya kamata ya zama a wurin. Ina fatan mun gane. Shine sai ta gaya mishi ai ga dalilin saukar ayar, wanda shi zai taimaka aiwa ayar kyakkyawar fahimta. Malam yace akhrajahu fi sahihaini, wannan hadisi Bukhari da Muslim sun fitar da shi a cikin tafansu guda biyu. Wa fi riwayatin ani az-Zuhri, a cikin wata riwaya kuwa daga Zuhri, annahu qala, Zuhri yace فحدثت بهذا الحديث أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام سينة فنجينا جاء ووني مالمي ميسونا مالا أبو بكر دان عبد الرحمن كاج كاج وتتتونا وادا آئشة دا أروة سكي دان هكا كاج إلن حديث دا آئشة تفني. فقال سيوانا مالمي أبو بكر دان عبد الرحمن تابعين سيجي إن هذا العلم سيجي للوانا شيني إلم. Ya ji Aisha ta fito da bakin zaren sai ya ce inna hadhal ilm, wannan shine ilimi. Fassarar da Aisha ta yi akwai ilimi a kai. Ma kuntu sami'tuhu, amma ni ma ban taba jin wannan fassarar ba. Wa laqad sami'tu rijalan min ahli al-ilm yaquluna, amma na taba jin wasu malamai suna cewa innan nasa illa man zakarat Aisha. Mutane na jahiliya in banda waɗanda Aisha ta faɗi din nan kanu yaquluna, wato banda mutanen Madina, an taɓa samun wasu mutane suna cewa inna tawafana baina hadainil hajaraini min amril jahiliya. Kun ji shi kuma abin da Malam Abubakar dan Abdurrahman yake cewa, ni kuwa na taɓa jin ne an ce wasu mutane ne suke cewa ai muna yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, to ai wannan abu ne daga cikin abubuwan lokacin jahiliya, yaushe za mu yi a musulunci. Wa qala akharuna min al ansar, wasu kuma cikin mutanen Madina suka ce inna ma umirna bil tawaf bil bait, mu dai Ka'aba aka umarce mu kai mu kewaya. A lokacin kafin wannan ayar ta sauka, ayoyi da suka zo cikin suratul hajji zaka ji ne suna cewa wal yatawafu bil baitil atiq, su kewaye wannan daki mai daraja, dakin Ka'aba. Kaga sai waɗannan suka makale da cewa to ai su abinda aka umarce su ayi tawafi ga Ka'aba, amma babu inda aka ce ayi ga ainihin Safa da Marwa. Suka ce walam nu umar bit tawafi baina Safa wal Marwa, ba umarce mu yi sa'ayi ko tawafi tsakanin Safa da Marwa ba. Malam Abubakar dan Abdurrahman yace shi ana shi karatun abin da yaji dalilin saukar ayar da waɗannan mutane suka kawo waɗannan maganganu, fa anzalallahu ta'ala inna Safa wal Marwa min sha'airillah, shine sai Allah ya saukar da cewa ai Safa da Marwa wuraren bauta Allah ne, ba wuraren bauta ne a jahiliya ba. Kuma ma in ana bauta a jahiliya, to dai yanzu Allah ya tabbatar da cewa a bauta mishi a wurin. Qala Abubakar ibn Abdurrahman Zuhri yace sai Malam Abubakar dan Abdurrahman yace fala'allaha nazalat fi ha'ula'i wa ha'ula, me yiwa wannan ayar guda daya ta sauka akan waɗancan da Aisha ta faɗi, kuma ta sauka akan waɗannan waɗanda ni ma na ji malamai na sun gaya mini. Yanzu wannan kuma yana maka isharar wani abu ne a cikin ilimin tafsiri, shine a cikin ilimin tafsiri aya daya tana iya sauka so biyu ko sama da biyu, sura daya tana iya sauka so daya ko sama da daya. Abin da yake ishara kenan, tunda shi ga abin da ya ruwaito, Aisha ga abin da ta ruwaito, kuma dukkan waɗannan abubuwan yana da yaqinin daidai ne. Kuma amma abubuwan ba guda ɗaya bane, sai ce to yana nuna kenan ayar ta sauka ta kuma ainihin sake sauka, yakan faru haka. Wannan ba bakon abu bane a cikin ainihin harkar ilimin Alkur'ani. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Rawahu al-Bukhari an Asim ibn Sulaymana, shi ko Imam al-Bukhari sai ya sake ruwaito wannan hadisi daga wani malami mai suna Asim dan Sulayman, shi ma tabi'i ne. Qala malam Asim yace sa'altu Anas an Safa wal Marwa, na tambayi malami na Anas game da Safa da Marwa. Qala sai yace kunna nara annahuma min amril jahiliya, mu a da muna ganin cewa yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa al'amarin jahiliya ne. Falamma ja'a al-islamu amsakna anhuma, dan haka da musulunci yazo sai muka kame, sai muka daina Safa da Marwa tsakanin su, don muna ganin cewa a jahiliya ne ake yi. Fa anzalallahu azza wa jalla, sai Allah ya saukar da inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Kaga wannan magana ta so ta daidai da ɗaya daga cikin waɗancan maganganu, musamman tunda an ce Ansarawa, kuma Anas Ansari ne. Kaga yana tabbatar da waccan magana kenan, ma'ana suna ganin cewa a jahiliya ne ake yin Safa da Marwa, da musulunci yazo sai suka daina, sai Allah ya ce a'a, ai Safa da Marwa wurin bauta Allah ne. Wa fi sahihi Muslimin hadithu Jabirin at-Tawil, malam yace a cikin sahihi Muslim akwai wani dogon hadisi na Jabir, wanda a cikin hadisin Jabir ya siffanta aikin hajji ne. Abin da ya faru kuwa wani ne da zaka iya cewa kamar jika ne ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wato da ne dai ga Sayyidina Ali Muhammad ibn al-Hanafiya, ma'ana nace jika ne ta kinayar Sayyidina Ali kawai, ba Fatima ce ta haife shi. Muhammad ibn al-Hanafiya dan gida ne ga Sayyidina Ali, Allah ya kara masa yarda. Wata rana sai ya dibi wasu daga cikin jiko ƴan uwan shi, wato jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai suka je wurin ainihin Jabir. A lokacin Jabir ya makance, to amma ya makance din nan akwai wata karama da Allah ya mishi, akwai wani tawul da yake da shi, ya dauko ya dora shi a kafada, sai ga idan shi ya bude. Kagan kai ne ai hammajin yi ma kai da tawul, amma shi ba ruwan shi sai aje tawul din, sai in bukata ta kama. Da suka zo suka gaishe shi suka ce mun zo ne, mun ji cewa cikin waɗanda suka yi hajji tare da Annabi babu wanda ya fi ka iya aikin hajji, shine muka zo ka koya mana. shine sai Jabir sai ya dauko wannan tawul sai ya dora a kafadar shi sai idanuwan shi suka bude shine sai ya fara ba su labarin aikin hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam to dogon hadisi ne wanda malamai sun yi rubuce-rubuce akan shi malami daga cikin magabata kusan shekara 1000 ta wuce da na san yayi rubutu akan Hajjatul Wada shine ainihin al-Imam Ibn Hazm sannan aka zo aka samu a wannan zamanin Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi ma yazo ya rubuta Hajjatul Nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawaha Jabir ibn Abdullah to wannan hadisi ne mai tsawo kamar yadda kajmala yake cewa wa fihi a cikin wannan hadisi sai aka ji anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewar manzon Allah lamma faraga min tawafihi bil bait lokacin da annabi ya gama kewaye Ka'aba ada ila rukuni sai ya koma wurin ar-rukun shine Hajar al-Aswad fastalamahu sai ya shafe shi haka an fahimta jama'a thumma kharaja min babis safa sa'annan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma sai ya fita daga inda Ka'aba take ta kofar safa wannan kwatancen sai dai mu yi iyakar kokarin wanda zai iya fahimta ya fahimta amma so da dama mutane in ba zuwa wurin suka yi ba abin kamar yana da dan wahalar ka iya gane amma kuma abu ne wanda in ka natsu abu ne mai sauki Ka'aba dai tana nan a tsakiyar wannan farfajiya na dawafi to sa'an nan ga masallacin Ka'aba da aka gina shi kuma ya biye kewaye ta duk da wannan misalin nawa zuwa bare ne nake yin shi bana ana nan ana lulluse wannan masallacin kuma za su sake mai wani salo to ta iya yiwa kuma gurgurdan yadda ya kasance Allah in ya kai mu mun gani mu iya bada labarin abin da ake ciki amma abin da iyakacin abin da ya bayyana shine ga masallacin Ka'aba ya kewaye Ka'aba to daidai saitin inda Hajarul Aswad yake inda Bahaushe yake cewa ana zuwa ana shan mama wannan na fadin al'adar Bahaushe ne daidai inda wannan Hajarul Aswad yake saiti da shi haka akwai kofa wadda in ka shiga ita ce za ta fita da kai daga inda Ka'aba take sai ka hangi ainihin Safa to da annabi ya gama kewaye Ka'aba an fahimta jama'a zai ainihin tafi inda Safa take sai ya zo sai da ya shafi ainihin wannan abin nan ar-rukun wannan Hajar al-Aswad sai ya fita ta wannan kofa wa huwa yaqulu sai aka ji shi yana cewa inna Safa wal Marwata min sha'airillah thumma qala sannan sai yace abda'u bima bada Allah bihi yace bari in fara da abin da Allah ya fara fade Allah ba ya ce inna safa ba to annabi ma sai yace bari in fara da abin da Allah ya fara fade wa fi riwayatin nasa'i amma a cikin riwayar nasa'i ga wannan hadisi ibda'u bima bada Allah bihi ku fara da abin da Allah ya fara da shi sai dai wannan riwayar da'if ya ce munkara ce riwayar da ta tabbata ita ce ta farko wadda ta zo cikin sahih muslim ita ce abda'u bima bada Allah bihi bari in fara da abin da Allah ya fara da shi a cikin wani lafazin nabda'u bima bada Allah bihi mu fara da abin da Allah ya fara da shi amma lafazin cewa ibda'u bima bada Allah bihi malamai sun tabbatar da rashin ingancin shi a cikin hadisin amma da yake gashi mun yi karo da shi ne dole mu karanta kuma mu bayyana wa mutane sai annabi ya ce bari in fara da abin da Allah ya fara da shi warawa al-Imam Ahmad an Habiba binti Abi Tijara qalat ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallama yatufu bayna as-Safa wal Marwa wan nasu bayna yadayhi wata mata mai suna Habiba yar Abi Tijara take cewa take cewa ta ga manzon Allah yana kewayawa tsakanin Safa da Marwa wan nasu bayna yadayhi wasu mutane na gaban shi wa huwa wara'ahum ko shi kuma ainihin wato yana bayan su to me wannan yake nufi kenan wasu mutane na gaban shi shi kuma yana me yana bayan su kaga suna daga gaba kenan kamar ya tasa su a gaba wa huwa yas'a yana ainihin kewaya Safa da Marwa hatta ara rukubataihi min shiddati sa'i har sai da na rinka ganin ainihin gwiwar manzon Allah saboda tsananin wannan tafiya da yake yaduru bihi izaruhu wato yana ainihin tafiya kwarjallan shi ko zanin shi da ya daura yana kewayawa garin haka hannu hangi ainihin wato kwaurin shi wato ko gwiwar shi kamar kwarjallan ko zanin yana yayewa kenan wawo ya kulu yana cewa is'au jama'a ku yi sa'ayi fa inna allaha kataba alaikumus sa'i Allah madaukakin sarki ya wajabta muku sa'ayi kun ga magana da nake fadi yanzu kun ga ku yi sa'ayi domin Allah ya wajabta muku sa'ayi idan ka karanta ayar sai ka ga babu inda wajabcin sa'ayin yake yanzu ga hadisi kuma na cewa ku yi sa'ayi Allah ya wajabta muku sa'ayi ka ga ya mun in zaka fassara Qur'ani da Larabci zaka fito da wannan abin da Annabi yake fadi ba zai yiwu ba saboda haka matasa kar ku rudi da irin wannan hayaniya da rudanin tafsiri ku je ku koyi tafsiri da ilimi kuma kar ka damu ka zo ka fado ya magana ai kabbara ko kuma kai tai ana shewa a'a ka tsaya kai menene ya dace ka sani amana ce magana Allah ce kake isarwa da bayin Allah in kai ganganci ciki ka kadi so ba magana ce ba magana kananan mutane wannan magana Allah mahalicci ce ko kun fahimta jama'a dan haka kai kokari iyakacin kokarin ka ka fitowa da mutane abinda ake nufi a samu a cikin wannan karatu yanzu daga waɗannan bayanai zamu fahimci cewa haƙiƙanin al'amari ita kanta ayar tana wajabtar da yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa naka tambaye kan me yasa sai ka ce saboda ga abinda Aisha ta ce idan ka fahimci cewa ba wajabta sa'ayi take ba sai a ce me yasa saboda an ce fala junaha sai ka dauko wancan li'irabin na Aisha sai ka ce Aisha ta ce ai da ana nufin ba farilla bane da an ce Allah amma tunda ba a ce Allah din nan ba to yana nufin dole ne ai kenan ita kanta ayar tana umarni ne da me da yin sa'ayi kuma umarnin yana tabbatar da cewa dole ne ainihin ayi wannan sa'ayi din nan to bari in dan tsaya a wannan wuri jama'a in dan yi mana bayani a takaitan takaitawa wato kamar yadda duk shekara mukan yi bayani in munasaba ta kama irin wannan abinda ake nema da kai kafin ka shiga garin Makka idan kai ba mazaunin garin Makka bane to dole ne ka dubi ɗaya daga cikin mawaqit abinda ake nufi da miqati wasu wurare ne da Allah ya turo mala'ika Jibril ya zo ya dauki Annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗannan wurare kewaye suke da Makka wasu kusa da Makka wasu kuma nesa da Makka ya nuna wa mala'ika Jibril ya nuna Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa al'ummar musulmi da za su kullo wa wannan daki mai alfarma ta wannan nahiya ga inda za su tsaya su dauki harama waɗanda za su taho nan waɗanda za su taho nan to duk bari mu ajana ko ina bari mu dauki namu mu mutanen Najeriya dan Bahaushe ma ya ce so so ne amma san kai yafi kuma mu tsaya mu bayyana abin da mu ya dame mu abin da ya faru hakikanin al'amari mu namu miqatin yana jihufa ne ina fata an gane to daidai inda muke haduwa da jihufa kafin mu shiga kasar Makka ruwa ya hadiye wurin fiye da shekaru 700 da suka gabata ma'ana namu miqatin yana gefan kogin Maliya ne bari mu fadi da Hausa to ana nan kogin Maliya sai ambaliya sai hadiye gari dan haka duk dan Najeriya idan zai tafi aikin Hajji ko Umara to ba inda zai sauka kafin ya shiga Makka dole sai ya wuce inda miqatin shi yake to kana da ɗayan abubuwa guda biyu ko dai tun daga airport din garin ku kai wanka ka sanya kayanka na ihrami ana zuwa daidai inda kogin Maliya din nan yake galibi suna ambatawa suna fadi amma ba su fada ba ka tambaya sai ana shiga ka samu wani ma'aikaci ka ji yanci akan ka kudi ka biya kar ka shiga a tsorace ka kira shi ka ce kai in an zo kogin Maliya in bai gane ban an zo Red Sea an fahimta jama'a in an zo Red Sea shine kogin Maliya in an zo ku fada mana ana zuwa kawai shikenan sai ka kudurta niyyar Umara a cikin zuciyarka sai bakinka sai ya ce labbaika umratan shikenan sai ka ci gaba labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak har a iso Jidda ana isowa Jidda kai ka riga ka iso dama da haramakka sai dai ka samu abinci zaka ci zaka kare yin wanka ne amma fa ka sani yanzu kai ka riga ka shiga cikin harama ba da maka yanke kumba ba da maka yanke wani gashi ba da maka shafa turare ba da maka ga wata budurwa kana so ka fara tadi saboda kai yanzu ka dauki hukuncin mai harama ne an fahimci wannan daga nan a dauke ku har a tafi da ku Makka kana yin wannan talbiya, amma in ka gaji zaka iya tsayawa. Idan bacci ya kama ka a mota zaka iya yin bacci, amma ba damar ka jawo wannan zani ka rufa kanka saboda kai mai harama ne. To in aka isa garin Makka, idan ka ji babu gajiya a jikinka, shikenan aka je masauki aka aje kaya sai kai alula sai ka tawo Ka'aba. Idan akwai gajiya a jikinka, alhazan Najeriya ku daina kuntatawa kanku. An iso ka gaji, na'am, me yasa ba za ka gaji ba? Alhajin Najeriya kwana nawa kai anan Kaduna suna baka wahala? Wani zai kwana 8, dan haka ka shiga jirgi ka dan fara samun hutu sai ka ji bacci ya zo maka can kuma sai ka ji an sauka. Saboda haka tunda ka gaji, an aka isa Makka aka isa masauki, sai ka samu gado kai kwanciyarka, kai bacci ka huta mai lafiya, ka tashi, in ka tashi kai wanka ka gyara jikinka, amma ba za ka sa turare ba, ba sutura za ka sa ba, kana nan cikin wannan zani da wannan mayafi. A wannan bacci da za ka yi, ko da za ka rufa, to ba za ka jawo bargo ka rufa kanka ba. An fahimta jama'a? In ka tashi za ka iya yin wanka, za ka iya yin wanka da sabulu, na'am, sabulu ko Lux ko Joy ko makamantan shi, kar ka damu da wannan kanshin nashi, domin kanshin nashi baya ci gaba da wanzuwa a jikinka bayan ka ainihin wato yi wanka. Saboda malaman Najeriya galibi sai ga suna ba da fatawa cewa sai dai ka samu sabulu yankan kusa. Ha, babu azaba a cikin hadisin, ku rinka cikin addini, ku rinka bincike, kuna gano me ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ka fito za ka tafi yin dawafi, in akwai zafin rana za ka iya samun laima ka sa a kanka. Kanka aka hana ka ka rufe kai tsaye, amma za ka iya daga laima a kanka, babu laifi. Baihaqi ya ruwaito hadisi sahihi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai aka ji da zafin rana, sai aka daga zani haka aka rufe shi har ya tafi. Wannan me kenan? Laima kenan. Ya kamata kanmu ya rinka wayewa, a rinka bincika, a gano me ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Za ka iya daura agogo, za ka iya daura zobe, za ka iya sanya nazara shine tabarau, za ka iya kawo kwagiri ka sa, ma'ana kwagiri jakar saka kudi, ka daure ta a kwankwasan ka bam, ka sa ta daga gaba kana jin kanshin abebanka. Ina fata an gane, don wallahi haka suke baiwa alhaji. Ya ce ina alhaji kwai karkasa, sai ga alhaji ya rike jaka kudin shi, can ya tafi wani dan abu sai kaga ya manta, sai kaga ya da abu je ya manta jaka kudin shi. Ayya, wani ya zo aikin hajji ne dan yayin wannan tsuntuwar damu, ya dauke ta yayi gaba, daura abakka a kwankwasan ka, duk inda ka shiga cikin jama'a ka dafe ta kane kana jin motsin ta da kyau, saboda in ka rasa ta zaka rena kanka, ba wanda zai baka tashi. Jama'a kun fahimci wannan? To shikenan sai kai alwala, kana alwala sai ka zo sai ka shigo ainihin masallacin harami. Idan ka zo daidai da lokacin da za a yi sallah magariba ko isha sai ka tsaya a yi sallah, in aka idar da sallah a tsanaki sai ka tashi sai ka fara dawafi. Dawafin nan naka zaka fara shi ne daga wannan wuri da ake kira makamu Ibrahim, ai daga inda mai yake da sunan Hajarul Aswad. In ka samu sarari ka je ka ainihin sumbanci wannan dutse, in baka samu sarari ba shafa shi, in baka samu sarari ba ko nunawa ka yi. Ina fata an gane. Ka kewaya Ka'aba din nan so uku kana sassarfa haka, kana dan jogging haka, kana dan kamar tsalle, kana dan nuna kamar alamar gudu-gudu haka. In ka gama waɗannan guda uku, to sa'annan sauran guda hudu da suka rage sai kuma ka karasa su da ainihin abin nan tafiya. To sa'annan sai kuma ka fadakka ta dama, in ka taho ka kusanci Ka'aba shine sai ka bude kafadarka ta dama sai ta fito waje. Amma kafin nan daga gida ba za ka rufe kafadunka gaba daya. Idan ka gama wannan kewayawa so bakwai, shikenan ba za ka sake samun wani wuri da za ka bude kafadarka ba. To ka gama wannan tawafi, a yayin da ka gama wannan tawafi shine za ka tafi sa'ayi. To shine abin da muke harin mu kai yau. Wurin yin sa'ayin nan jama'a ku kaddara kamar yadda wurin tebur din nan yake, haka shigen wurin yake. Sai dai bari in dan yi wani ta'aliki, wanda alhamdulillahi na samu zuwa taron malamai wanda Sarki Abdullah ya sa malamai suka yi a wannan lokaci, na daga cikin waɗanda suka gabatar da maqala, malam mashhur, har ina nan da kofin maqalar tana nan wadda aka mai da ita littafi tana nan a makarantar nan. Ita ce shin iya inda muke gani wannan zungurin daki da ake yin Safa da Marwa, iyakacin shi ne fadin wurin Safa da Marwa ko ko za a iya karawa? Za a iya karawa. A lokacin da suka yi waɗannan ginin, waɗanda suka yi wannan ginin zamanin Sarki Abdulaziz ubansu Fahad, a lokacin iya abin da ake bukata ne suka ɗibar wa kansu.
zamani yazo aka ga cewa mutane suna turmutsitsi a wannan wuri, sai aka bubbuge katangar sai aka ce a ƙara. Da aka ƙara ne shine sai malamai wasu suka tayi suka ce dan me za a ƙara. Ah, ba abin da zai hana a ƙara, saboda in ka dubi fadin dutsen sa fadin ai ya wuce fadin ɗakin dama, amma haka ne fadin dutsen Marwa in ka duba ya ninka haka wajen so huduma, amma a lokacin sun dibi iya abin da suke bukata ne. Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka an yi ƙari na wurin ainihin sa'ayi din. Da wannan zunguru ɗaya da kake gani, sai aka je sai aka ƙara yin ɗaya kamar shi, sai ya zama wurin da da ake tafiya Safa da Marwa a dawo, yanzu sai aka maida shi ya zama wuri lane ɗaya, hanya ɗaya, sai aka sake ɗiban faɗi kamar shi daga baya, sai aka yi sai ya zama in ka zo ga inda zaka to ga inda zaka tafi sai ɗan yalwata. Ko kun fahimta jama'a? To in ka shigo, kana shigowa zaka hangi tudun ga dutsen Safa din nan, ba sai ka hau inda life dutsen kake gani ba, da zaran kafarka ta fara ganin inda tudu yake, ko jidda an sassa tiles a wurin, duk wannan wurin kan dutsen ne, kana fara ganin tudu, to nan wurin ya isa, sai ka tsaya sai ka juyo sai ka daga hannayenka sai ka fuskanci inda saitin Ka'aba take, sai kai la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa hayyun la yamut بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون wannan zikiri ɗaya kenan, sai ka sake yin haka so biyu, kai uku kenan, wannan kai zikiri kenan da ake a Safa. To sai kuma kai addu'a. To ita addu'a bukatunka ne zaka fadi, ka fada wa Allah matsalolinka da bukatunka da addu'o'i da kai waje bayan Allah alƙawarin zaka yi musu. Kaga ashe abun ba na gaggawa bane. To yanzu jama'a, in ka zo da gajiya, in ka zo da yunwa, in ka zo da bacci, zai iya yiwuwa? Ba zai iya yiwuwa ba. Kana buƙatar ya zama ka shiga ban daki, kayi wanka, kayi tsuguno, ka ci abinci, ba bacci a idan ka, sai ka zo sai kaga kana yi a tsanaki jama'a. Idan ka gama wannan, to sai ka gangaro sannu a hankali, ka gangaro zaka taho inda Marwa take. Sanda kake gangaro wannan, ka rinka lura akwai wani wuri inda aka yi alama ta koren fenti ko kuma koriyar wuta, wanda wannan yake nuna maka asalin bataha, asalin daidai kwarin da bara muka yi bayani cewa idan uwar Ismail ta zo sai ta dan daga hancin zaninta, saboda lokacin yar duhuwa ce a wurin, lokacin ciyayi ne a wurin, sai ta dan daga hancin zaninta sai ta dan yi sauri a wurin. To sai annabi ya sunnanta wannan yin saurin, kai ma in ka zo daidai wurin, yanzu an yi alama ga inda zaka fara saurin, an sa green light, ga inda zaka tsaya daga saurin nan ma an sa green light, koriyar wuta haka, sai ka zo sai ka dan yi sauri wannan wuri, sannan sai ka wuce sai kuma ka ci gaba da tafiyar ka sannu a hankali. In ka isa kan Marwa, ita ma sai ka juyo daidai inda saitin Ka'aba take, ba lallai ka ga Ka'aba ba don akwai katanga a tsakani, amma ka kintaci ina ne saitin Ka'aba, nan ma sai ka yi irin wannan zikirin, ka yi addu'a. To kaga daga Safa da ka fara da ita ka zo kan Marwa, ko to ka yi ɗaya. To daga Marwa kuma yanzu da ka sake gangarowa, ka sake tahowa Safa, zaka sake gani inda wannan koriyar wuta take, nan ma ka dan yi wannan sassarfa haka. In ka isa kan Safa, to kai biyu kenan. Daga Safa ka sake dawowa zuwa Marwa, uku kenan. Daga Marwa ka sake tahowa kan Safa, hudu kenan. Daga Safa ka tafi Marwa, biyar kenan. Daga Marwa ka sake dawowa Safa, shida. Daga Safa ka sake dawowa Marwa, bakwai kenan. To ka karasa haka, yazo a sunna. Daga Safa zuwa Marwa shine daya, daga Marwa zuwa Safa biyu, haka zaka yi. Dan haka zaka fara a Safa, zaka kare a Marwa. To mata ma za su yi wannan sauri da ake yi, domin wani abun mamaki na wasu malamai sai suka ce mata ba za su yi wannan sauri a daidai wurin wannan kwari ba, sai aka ce me dalili, sai suka ce saboda su mata ne. Sai malaman hadisi suka ce tsarki ya tabbata ga Allah, ai asalin sunnar daga mata take. Yaushe har kuka kwace ta kuma har kuka hana su su yi abin da asali daga gare su ne? Jama'a an fahimta? Idan ka gama wannan sa'ayi akan Marwa, to ko anan kan Marwa din ko kuma nan zaka fita daga hannun dama zaka ga shagunan masu aski, amma duk an kore su yanzu. zaka iya zuwa sai su yi maka aski. In ba haka ba fa shiga garin maka ko shiga can ɗakin ka inda ka je abokin Umar ka yi maka aski kai ma ka yi mishi aski ko talkwabo ko saisai duk ɗaya ne ba sai lallai a gurin ba. Musamman mata wasu sai kaga mata sun tsaya akan dutsen Marwa tana ciro gashin ta tana sa kawarta ta yanke mata haramun ne saboda tsiraicin ta ake gani a tsakiyar jama'a dubannan jama'a ba daidai bane. Tunda ta gama ko ka gama akwai wurin aski wurin kai in babu tafi inda masaukin ka yake sai ka je kai askin idan kai wannan kai ainihin abin nan kai abin da ake kira umara kenan jama'a. To in kun fahimci wannan duk abin da ya kai mu muka yi wannan bayani shine me munasabar bayanin yaya ake sa'ayi. To sai wata tambaya ko akwai wani zikiri na musamman da ake yi tsakanin Safa da Marwa banda wancan addu'o'i? Babu wani zikiri na musamman abin duk da ya sauƙaƙa gare ka kai sai dai banda talbiya domin annabi yana yanke talbiya lokacin da ya shigo wurin Ka'aba. Dan haka zaka iya sauran zikirori subhanallah walhamdulillah Allahu akbar zaka iya karatun Qur'ani zaka iya addu'a ko wasu zikirori tsakanin Safa da Marwa din. Sannan kuma za a iya gaisawa ana cikin Safa da Marwa sai kaga wani abokinka za ku iya hannu ku gaisa har ma ku dan tsaya ku yi dan hira babu laifi duk bai bata abun ba tunda ba shagaltuwa ku kai ba. Ina fata an gane a kana jin kishi ga ruwa nan mai sanyi zaka iya tsayawa ka tsuguna ko ka zauna ka sha ruwa mai sanyi sannan ka ci gaba da yi. Inda matsala take shine idan kai alwala ta kare shikenan komai ya rikice sai ka je kai alwala sai ka zo sai ka sako wannan ainihin sa'in naka kamar sallar azhar ce ka kai raka'a uku sai kai alwala ai sai kai tusa ya ba kai haka ita ma amma ba umara zaka sako ba shi wannan zaka sako amma kana cikin yin Safa da Marwa sai aka kira sallar asar sai ka tsaya inda kake sai ai sallah ana yin sallah sai ka ci gaba. Ina fata an gane su waɗannan su ne kaɗan daga cikin hukuncen ainihin Safa da Marwa ɗin da Allah maɗaukakin sarki yake cewa a yi su sannan manzon Allah yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya farlanta muku sa'ayi don haka ainihin ku yi sa'ayi. To sai malam ya ce na'am ina ɗan zuwa kaɗan wa qadistudilla bihadha alhadisi ala mazhabi man yara anna sa'aya baina safa wal marwa rukunun fil hajji kama huwa mazhabu shafi'i. Kun ga wannan hadisi da aka ce annabi ya ce ku yi sa'ayi domin Allah ya farlanta muku sa'ayi malamai sun yi hujja da shi cewa yana daga cikin dalilan malaman da suka ce sa'ayi rukuni ne wato rukuni wani ginshiki ne mai ƙarfi na aikin hajji ko umra wa man wafaqahu da kuma malaman da suka dace da Imam Shafi'i wa riwayatun an Ahmad wa huwa al-mashhur an Malik. Imam Ahmad ma an ruwaito wata riwaya daga gare shi. Imam Malik ma shahararriyar magana daga gare shi ita ce sa'ayi wajibi ne rukuni ne wakila innahu wajibu amma wasu sai suka ce wajibi ne wato sunna ce mai ƙarfi walaysa bi rukunin ba rukuni bane wakila bal mustahabbun wasu kuma suka ce mustahabbi ne. Kun ga kenan yanzu malamai sun yi maganganu guda uku dangane da sa'ayi wasu sun ce rukuni ne wato farilla ne dole ne wasu sun ce sunna ce mai ƙarfi wasu kuma sun ce mustahabbi ne sai al-Imam Ibn Kathir yace wal qawl al-awwal arjah magana farko ita ce tafi karfi kuma ita ce daidai li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallama tafa bainahuma domin manzon Allah yayi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa wa qala kuma yace lita'khudhu anni manasikakum lallai ne ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni dan haka fa kullu ma fa'alahu fi hajjatihi tilka wajibun la budda min fi'lihi fil hajj duk abin da annabi ya aurin wannan aikin hajjin nashi ko to dole ne kowane musulmi in yaje yayi illa ma kharaja bi dalilin sai dai abin da wani dalili yazo ya fitar da shi daga wajibi. Kun san dalili saboda annabi aikin hajjin shi kenan kwaya daya dan haka duk abin da ya a wannan aikin hajjin shi kenan ya taba yi kuma bai sake yi ba kuma bai taba yi kafin nan ba kuma yace lallai ku yi yadda nayi. To kun ga abinda muke kira zuwa ga shugabannin ko kuma hukumomin alhazai da sauransu su ji tsoron Allah mutum ya tara kuɗi rabin miliyan ko fiye da rabin miliyan aje a hada shi da wasu malamai waɗanda Allah ya ji dan Malam Ja'far Mahmud Adam. Malam Ja'far ne na je na wa'azi akan haka sai ya ce aje a hada su da wani malami wanda ko ruwa zai ko tsarki zai sai an kai mai buta saboda tsufa. Sai ga an je an samu wani kututturen malami an ce wai shi zai koya musu aikin haji. Shi kanshi da ƙarfi ke tafiya. Aikin haji na mai ƙarfi ne, bayan na mai ƙarfi ne, na mai ilimi ne. Bayan haka aikin haji ba a littafi yake ba. Wallahi jama'a bari mu gaya muku, ba a littafi muka koyi aikin haji ba. Malamai ne suka kama hannunmu suka kewaya da mu suka nuna mana, sannan aka zo aka yi mana karatun ma muka fahimta. Don in za a yi maka karatun ba za ka fahimci komai ba. Ina da yakinin yanzu waɗanda ba su je ba daga cikin ku suna da ji na ne kawai. Duk ran da ka je sai ga abu ya kwabe maka. Hukumomin alhazanmu su ji tsoron Allah. A samu waɗanda suka kware tun daga nan da ake cewa bita alhazai. Dan in ka je bita alhazai za ka ji tausayin mai bitar kafin ka ji tausayin su alhazan tukuna. Dan za ka ji ya kamo wani shirme ne gaba ɗaya. Misali jama'a, mutum ne a zariya zai kwatanta maka ka bi zaɓi ko? Sai ka je ne maka lissafin wajen dumbi, hanyar dumbi. Za ka je Kano ne sai ya ce in ka je dumbi to ga hanyar da za ka ɗauka. In ka ce mishi Allah gafarta malam ba haka bane, to shi gwamnati ta naɗa sai ya nemi mai da abin faɗa. Sai kuma ya ce an ji wani ya je ya kawo rikici a wuri. Ga su nan ana tara su a secretariat na local government ana cewa su ne alhazai bita. Sai ka ga mashirmanta ne batatan ba su san abin da ake kira aikin haji ba. Na gaya muku wannan magana ba ɗaya ba ba biyu ba. Mun gama aikin haji yau kamar shekara uku da ta wuce ko hudu. Sai wani malami ne ya zo daga wata jiha da jama'a tarago guda na jama'a. Sai ya kira ne yake cewa Allah gafarta malam. Wacce ce Jamratul Aqaba? Sai na ce ga ta nan. Sai ya ce to kuma wacce ce wadda Jabir yake faɗin akwai bishiya a wurin? Sai na ce ita ce dai. Sai ya ce to ina bishiyar? Sai na ce mishi ai an sare ta, baka ganin yanzu ma a gidan sama muke? Kaga gidan sama kan ai ba magana bishiya ba. Kuma Jabir yana wannan magana shekara 1400 yanzu, ina za a samu bishiya a wurin? Abinda baka ce wannan shine shugaban tawagan nan ta alhazai. Bai iya bambance mecece Jamratul Kubra da Jamratul Aqaba ba. Wurin jifan shedan na karshe wanne ne kuma wanne ne babban? Sai na ce shi din daidai. Abinda za wannan kuma shine aikin an gama komai ne a hajji. Yazo yana tambaya abinda zaka ce da sauran kwana hudu da aka yi yana nuna musu me ake yi. Waɗannan maganganun jama'a muna faɗi ne ba dan mu ne wani malami hasada ba. Allah ya sani niyyar su. Idan ba ina da larura da zan tafi aikin haji ba, ba zan biya kudin aikin haji in je ba, saboda na riga na yi haji ta farilla, na yi ta nafila, na yi ta nafilfili. So ba muna cewa ne a gyara don wai muna jin haushin wana da aka ɗauka ba. A'a, abinda muke cewa shi ɗin a je a nuna mishi ya iya tukuna, sannan ya zo ya karantar. Domin abinda muka gani jama'a, muna ganin kasashen Indonesia da sauransu watanni biyar kafin aikin haji sai su zo da malamansu, sai suna bin manyan malamai ana koya musu su malaman tukuna, train the trainer, su malaman su iya. To bayan wata uku in aka zo sai kaga an rarraba su, su ne wa alhazai jagoranci. To amma mu kuwa wani malamin saboda ya goyi bayan gwamnati a lokacin zaɓe kaza sai a ce to shikenan Allah gafarta malam bana kai ne shugaban alhazai. Bai taɓa zuwa ba. In aka je sai ga yana ta shirme. In ka ce mishi ba haka bane kuma sai ya hau faɗa. Sai ya hau faɗa me yasa? Dan da an kai gaba za a je su ne da gwamnati, za a ce ai wane ya kawo rikici, ai wane ya zo ya hargitsa alhazai. To amma abin takaicin shi ne waɗannan bayan Allah da suka bada kuɗinsu mai wa wani iyakacin hajjin da zai a rayuwar shi kenan. Ba za ku bari ya ci moriyar magana annabi da yake cewa la ta'khudhu anni manasikakum, ku yi aikin hajjin ku lallai irin yadda na yi ba. Saboda haka malamai su ji tsoron Allah. Al'amari ya kai siyasa yanzu. Wani ma za ka ga ɗan iskan gari ne sai a ɗauka sai a ce shi ma wai an bashi jami'in alhazai. Ku je ku biya su da abin da za ku biya su, ku ba su kujeru su je Dubai, ku ba su kuɗi su je China su yi cefane su yi kayan amarya. Amma in aka zo aikin hajji a ji tsoron Allah a dubi su wane ne za su yi abin da ya dace. To wani abin takaici kuma akwai malaman da su kuma sun sani, sun san an san sun sani. amma yana tsoron yayi fatawar da gwamnati ba za ta ji dadi ba domin baduka a bashi kujera. Saboda haka in ka zauna da shi sai ya ce wallahi mallam sai dai ku yi hakuri da mu, saboda wallahi muka saba musu badu ba za a ba mu ba. Sai a to ibada kake zuwa koyawa ne ko kuwa siyasa? A ibada to in baka yi abin da ya dace wai ce to akhar makallahu ai muna son ne duk shekara mu dan rinka zuwa. Saboda haka duk abin da aka ce sai lankwasu, saboda dai bada a sa sunan shi. Yanzu sakamakon wannan son zuciyar sun canza aikin hajji gaba ɗaya jama'a. Arafa in aka tashi fita ba a fita yaumul tarwiya da manzon Allah ya ce ita ce ranar 8 ga wata ba a fita san da ya dace. Arafa ba a fita san da ya dace. Muzdalifa da dukkan wurare sun canza. Ko shekaran jiya naji wani malami yana ba da fatawa a gidan rediyon Najeriya Kaduna, ana darasi da shi, yana cewa ai tunda dai maganar ka baro wurin ainihin wato abin nan wurin aikin hajji Mash'arul Haram abin nan me yake da suna Mina, ka baro Mina ka zo kai jifa, ka zo kai dawafi, ka sake barowa kai, ka sake barowa kai tunda akwai wahala. To shikenan kawai ka bari ranar karshe kawai sai ka taho gaba ɗaya sai ka zo kai. Sai a ce wai ai wasu malamai sun bada fatawa ayi haka. To ku ji tsoron Allah jama'a. Shi yasa ahlus sunna musamman matasa akwai aiki akan ku. Ku tashi ku yi karatun nan ku ga me yazo daga annabi ku yi. Sun cancanza abubuwan aikin hajji da sunan cinkoso yayi yawa. Malam Fauzan yake cewa to kuma da suka tashi sai suka yi fatawa sai aka sake haduwa inda cinkoson ya sake hadewa. Misali a ce ranar Laraba za mu fita, to amma muka ce za mu fita ran Laraba suwana ma za su fita ran Laraba, to mu abin da za mu yi mu fita tun ranar Talata, su ma suna can an ce musu su fita ranar Talata, don haka sai ku zo sai ku sake haduwa ranar Talatan kuma kun yi cinkoso. Idan muka je da mu da ƴan kaɗan waɗanda za su yi mana da'a sai mu yi zaman mu. Muka yi zaman mu sai kaga duk sun yode, sai kaga ka zo ka yi komai za sauki. Duk sun gama wannan take-taken an karya wance an murgudewa ne sun wuce. Kai sai ka zo daidai lokacin da ya dace din sai ka yi abin da ainihin ya dace. Saboda haka malamai ku ji tsoron Allah. Hukumomi da jami'an alhazai ku ji tsoron Allah. Ibada ce ba siyasa bace. Sannan kar ku rinka fatawa ta son zuciya. Komai sai a ce to ai sauki ake nema. Sauki ake nema yanzu din neman saukin ka ga sallah azhar zakai raka'a ɗaya ne? Din neman saukin ka ga sallah yanzu misali zaka ce to ka fasa sallolin kwanaki biyar bari ka hada su kai ran da rana ka za ta kai? Allah madaukakin sarki kiyaye. Ana mana isharar cewa akwai hadari ya taso sai dai ban san level na tasowar tashi ba. Ya kai mu tsaye da karatu mutanen da ke waje. To insha Allah ta'ala a yi haƙuri jama'a, za mu saurara a nan insha Allah ta'ala. Idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe sai a zo sai a ƙarasa wannan tattaunawa insha Allah. Da wannan muke cewa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah.